Les yeux pleins comme un avion. Dans le vent quelques papillons. Tous nos regrets se pavillaient. On rigolait.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan la'asari. Suna na Sarfi Hashim Gumel tare da Aisha Ma'azar da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Alhamis 25 ga watan Yuni na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
Jam'iyyar Democrats na Amurka na daukar babban matakin maida dukkanin manyan tarukanta ta yanar gizo. Jihar New York ta fi fama da annobar coronavirus a Amurka, ta buƙaci killace baki daga wasu jihohin ƙasar. Kotun duniya ta Hague a jiya Laraba ta tuhumi shugaban ƙasar Kosovo Hashim Tachi da wasu mutum tara da laifuka da suka danganci cin zarafi da kuma laifukan yaƙi da suka aikata lokacin neman ƴancin ƙasar.
Kanan labarin kenan aka saurara. To a cikin shirin za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gwale mabiya bayan Oshimala APC inda ya mara baya ga Victor Giadon.
Duk fadace-fadacen da ake state ko local government ko ward duk da damuwa da yake tsakanin shugabanni, amma gaba ɗaya shugabannin nan gaba ɗaya suna baya President Muhammadu Buhari mu baya.
Haka kuma za ku ji wata shawara da wani tsohon babban jami'in sojan Najeriya ya baiwa takwarorin tsaffin soja. Muna kuma tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Aisha Sule ta shirya kuma za ta gabatar. Sai kuma wasu ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta email, amma yanzu sai a gyara zama a fara da shirin labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum. Barkanku da maraicin yau. Ka cika kun labaran duniyar. Annobar coronavirus ta tilasta wa 'yan jam'iyyar Democrats na Amurka daukar babban matakin maida dukkanin manyan tarukansu ta yanar gizo. Kwamitin shirye manyan tarukan jam'iyyar Democrats na ƙasa a jiya Laraba ya bayyana daukar wannan matakin. Kana ya bayyana cewa za a sanar da wakilai a jihohi su zauna a gidajensu, inda birnin Milwaukee ne zai ci gaba da kasancewa cibiyar tarukan hudu daga inda za a watsa tarukan kai tsaye. Sai dai kuma garuruwan da ke kewaye da birnin su ma za su taka rawar gani. Manajan kamfen din tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden, Jen O'Malley Dillon, ya ce har yanzu Biden yana da niyyar amincewa da zabansa a matsayin dan takarar jam'iyyarsa a Milwaukee. Ta kafar sadarwar yanar gizo ne za a aiwatar da akasarin hidimomin taron jam'iyyar, wanda jami'ai da ke fitowa daga sassa daban-daban na kasar za su yi a wurin manyan tarukan. Kwamitin manyan tarukan jam'iyyar Democrats ya sake nanata kudurinsa na gudanar da babban taron ta yadda zai kare lafiyar al'umma a lokaci ɗaya kuma ya sauya tunanin wakilai da jama'a masu kallo. A jihar New York da ke arewa maso gabashin Amurka, wacce ta fi fama da annobar coronavirus daga farko, ta buƙaci a killace baki daga jihohi takwas na tsawon makonni biyu. A sanarwar da ta fito a jiya Laraba, gwamnan jihar Andrew Cuomo ya ce wannan doka ta shafi mazauna Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, North Carolina, South Carolina, Texas da Utah, inda duk suka bayyana samun ƙaruwar sabbin kamuwa da cutar cikin 'yan makonnin nan. A wata ganawar da suka yi ta yanar gizo, kuma tare da sauran gwamnoni 'yan Democrat, Ned Lamont da Phil Murphy na jihohi makwabta Connecticut da New Jersey, su ma sun ɗau matakan killacewa kamar New York. An yi shelar matakin killacewar na jihohin uku ne a daidai ranar da Amurka ta bayyana samun sabbin kamuwa da cutar COVID-19 sama da 36,000. Alƙaluman kamuwa da cutar mafi yawa cikin wuni guda tun bayan watan Afrilu. Mafi girman alƙaluman sabbin kamuwar sun kasance a sassan faɗin ƙasar, kama daga Florida a yankin kudu maso gabashi zuwa kudu maso yammaci da suka hada da Arizona da Texas har zuwa abin da ya kai California. Jihohi da dama sun bayyana alƙaluma mafi yawa na waɗanda aka kwantar a asibiti tun farkon annobar a watan Maris, ciki har da Texas da ta samu sama da sabbin kamuwa 5,000 tare da kwantar da sama da 4,000 a asibiti, sai California da ta bayyana sabbin kamuwa da cutar 7,000. Hauhawar sabbin kamuwar a California ya sanya hukumar katafarin kamfanin wurin wasan yara na Disneyland da dakatar da shirye-shiryen harkokin ranar 17 ga watan Yuli na bukin zagayowar shekaru 65 da buɗe Disneyland. Amurka ce take kan gaba a duniya da yawan masu kamuwa da cutar miliyan 2.3, wato kashi 1 cikin 4 na adadin waɗanda suka kamu da cutar gaba daya. Kana kusan mace-mace 122 a yau Alhamis bisa alƙalmin cibiyar nazarin cutar coronavirus ta Jami'ar Johns Hopkins.
Kafin Aisha ta sake kawo mana wasu ƙarin labaran, zamu leƙa Najeriya, inda rikicin cikin gida a jam'iyyar APC ke ci gaba da ruruwa bayan da shugaba Buhari ya mara baya ga Victor Giyadum. Nasiru Adamu El-Hikaya na ɗauke da wannan rahoton.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gwale akasarin shugabannin gudanarwa na jam'iyyar APC, inda ya mara baya ga Victor Giyadum, da su kuma ke cewa san bashi da mukami a helkwatar jam'iyyar. Yayin da Giyadon ke jagorantar taro da shugaba Buhari ke mara wa baya, sakataren jam'iyyar Waziri Bulama ya ce shi ke da ikon fitar da sanarwar taro, kuma ba batun wannan taron da ya zayyana da haramtacce.
Akwai kwamitin zartarwa NEC, wanda yake shi ake kira kwamitin zartarwa. Akwai kwamitin gudanarwa wanda ake kira National Working Committee, ko wace committee ce za ta yi meeting. Office na National Secretary ita ce idan ta samu wannan hurumi daga constitutional party da ikon shugabanni, wannan office ita ce za ta fitar da notice da kuma agenda. To meeting ba san ma agenda ba, kuma is completely illegally convened by shi wannan Victor.
Bulama dai bai kushe lamirin shugaba Buhari na batun halartar taron Giyadon ba, amma ya ce yana ganin tsarin shugaba Buhari ne na ba kowa dama ya taka rawa in ya so doka ta yi halinta.
Duk fadace-fadacen da ake yi a state ko local government ko ward, duk da damuwa da yake tsakanin shugabanni, amma gaba daya shugabannin nan gaba daya suna baya President Muhammadu Buhari mu baya. Dukan mu gaba daya miliyan 16 nan mun yadda da shugabancin President Muhammadu Buhari da sunan APC kuma party. Kan mu a hade, ni dai a gani na kuma a inda na sani a cikin party nan, gaba daya record na members da identity na members suna karkashin office ina. Gaba daya record din na wannan office ina. Ni ban ga abin da ya kai har wai party nan ta samu koma baya wanda zamu ce matsala ne ba.
Shi ma sakataren walwala na jam'iyyar Ibrahim Masari ya daura alhakin fitinar ga wani minista da ya ce yana son cimma burin tsayawa takara ne a 2023 don gadon shugaba Buhari.
Babban minista ne kuma ɗaya daga cikin makusantan shugaban ƙasa, wanda ya gaya mani da ni da ma'ajin jam'iyya da mataimakin shugaban jam'iyya na shiyar Arewa ta Tsakiya, wallahi ya gaya mani ya ce dole sai sun rugura jam'iyyar APC sannan su ƙara ƙirƙirar wata jam'iyya, sannan shi ne za ta yi tafiya. Wannan yanzu haka magana yake maka, wannan ministan yana nan su ne suke ta biyan kotuna suna yin waɗannan abubuwan da ke faruwa abu kamar wasan yara.
Idan minista ne wanda yake tare da shugaba Buhari, ai wannan ya nuna jam'iyyar tana cikin matsala kenan.
A shi dai yana cikin matsala, ai tunda mai girma shugaban ƙasa ya bashi amana tsakanin shi da Allah, shi kuma yana cin amana saboda yana so ya zama shugaba 2023. Ai ba lallai bane Allah ya biya buƙatar shi, tunda cin amana ne ya gita a cikin hidimai.
Hakika mara baya da shugaba Buhari ga Giyadon ka iya zama koma baya ga mukarraban Adan Soshinwale, tunda Giyadon dama ya soke aikin kwamitin zaben fidda gani na APC a Ido da zummar bawa gwamna Godwin Obaseki damar takara, amma sai ko ya haddasa sauyin shekarsa zuwa PDP. Yanzu dai za a jira a ga gifin da zai yi tasiri tsakanin uwar jam'iyya karkashin Ajimobi da Victor Giyadon da ke da tagomashi daga fadar Aso Rock. Nasiru Adamu El-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gai da Nasiru Adamu El-Hikaya.
Cutar coronavirus ba ta da magani,
sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji, gangan jiki ya tsira.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, wani tsohon babban jami'in sojan Najeriya Captain Abdulmalik Yusuf mai ritaya ya shawarci kwarorinsa tsaffin sojoji su mayar da hankalinsu kan harkokin tsaro da ya tabarbare a kasar maimakon shiga harkokin siyasa. A hirarsa da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari, Captain Abdulmalik wanda ke cikin dakarun sojojin Najeriya da suka yakin basasan Najeriya a shekarun 1970 ya kuma kawo shawara kafa cibiyar bada shawarwari akan harkokin tsaron kasa wanda ta kunshi tsaffin kwararrun jami'an tsaro a fannoni daban-daban.
Tsofaffin sojoji in suna politics suna bi ya siyasa shani tsaro kaga duk sa su tura a gefe don yana da kyau su bar wa politicians su bar masu politics su dinga bada shawara game da tsaro kasa. Amma kowa sai ya diga neman shugaba kasa ko kuma senate ko kuma duk gashi na.
Amma captain da kake cewa wato sojoji su daina shiga harkokin siyasa koda sun retire, kace su bar ƴan siyasa su
siyasa.
To kana ganin cewa idan ba su shiga harkokin siyasa ba da za su ba da shawarwari har ƴan siyasa su yadda akan tsaro?
Kaga kamar civilized countries kamar su London, kaga akwai war office. When a war office dogali be tsofaffin sojoji ne da kuma serving personnel war office anan ne ake wazona su totona su fadawa masu miliki yadda ya kamata.
Wato wata cibiya ce ta tsaffin dakaru da suke zama su yi nazari su ba
nazarin sannan su ba government shawara yadda security ya kamata.
Kamar captain kana ba da shawara kenan a kafa wata cibiya makamancin wacce ta war office da ake da ita a Burtaniya?
Don na su aiki su toto na su ga yadda abubuwa na security na tsaro yake tafiya su ba ban minti shawara.
Ita wannan cibiya ta war office da kake magana a kafa ta dawa-dawa ta kunsa ne
da civilians da tsofaffin sojoji ko police har da tsofaffin masu shari'a duk suna wannan office za su toto na su ga yadda abubuwa suke tafiya su ba government shawara.
Kana ganin idan gwamnati yanzu ta amince ta kafa cibiyar nan ta war office a Najeriya kamar zancen kalubalen tsaro zai zama tarihi kenan?
Zai zama possibly. Amma yanzu rashin tsaro ya yi ƙarfi sun kama ƙasa sun rike. Saboda haka da ana da war office ta ga bincike dusa ya nuna wasu abubuwa.
Wai yanzu idan misali aka kafa wannan cibiya ta war office da kake magana, aka ce captain Abdulmalik retired, ka zo ka ba da gudunmawa za ka je?
In suna bukata zan je, in suka neme ni. It is our country. Duk wannan kashe-kashe da ake a karkashe mana sojoji a bajin daji muke ba. A ta karkashe mana sojoji da kuma others ana sace mutane a ci a kawo miliyoyi. It wasn't so. Kullum abubuwa yana ta ƙaruwa. Sannan ga wannan virus COVID-19 ya kuma shigo. Many things are happening.
Captain Abdulmalik Yusuf mai ritaya kenan a hirarsa da Mahmud Ibrahim Kwari. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 22.5 zangon FM. Baya ga haka, a kodayaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki na wannan makon za ku ji tsokaci akan cutar coronavirus da halin da ake ciki game da magani ko rigakafin wannan cuta da kuma amsoshin wasu daga cikin tambayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana. Da farko ga Professor MT Umar, kwararren likita a Najeriya.
Abun an tsorata mutane sosai kamar da na faɗa mura ne amma tsofaffi su da masu matsalan ciwo su yafi nakasa su yafi kama su saboda ga mutane su ƙara kwantar da hankalinsu kan su ce za su tsorata ba duk wani murabba mun ga mun saba da murabba kan kullum mun ga mun abun nan saba in Allah ya sa garkon mutum yana da ƙarfi shekarun shi ba su yi nisa sosai ba ba abun tada hankali bane saboda haka mutane su ƙara kwantar da hankalinsu kar su firgita cewa wani bala'i ya shigo wanda shikenan kawai mutane za su abun nan kullum idan abu sabo in ya fito mun sani daga Allah ne kuma duk da aka yi akwai sauki wanda zai biyo baya
to wace shawara za a ba mutane domin su daɗa kwantar da hankalin
shawara da nake son bayar shine mutane su zama cikin tsafta da mu'amala da za su yi da ƴan uwansu ka gama ayyukanka ka dawo gida misali kafin ka taba sauran jama'an gida kai kokari ka je bayan gida ka dauki sabulu akwai mataki da ake wanke hannu ba cikurkula kawai ka abin nan fita ba mutum yana bukata ya je asibiti za a koya masa kuma mutum ya kiyaye kullum idan ka taba wani abu ka goge idanunka ka taba hanci ka goge idanu ko ka kama wani abu ka abin nan ka taba idanu ko hanci ko fuska da sauransu no in mutum zai atishawa in bai da mayani kada ya yi atisha da hannun shi a baki ko kuma ya abun nan nu ya yi kokari ko ya atisha ko da bakin rigar shi ko da nan wurin elbow na wannan mai sun wannan wurin haka idan ya rufe ne yadda ba zai abun nan ba to kaga ka dan yi tarin ka ta nan ka dan kare baka yi a hannu ka rufe hannu ko ka abun nan to kuma wannan mask nan da ake sawa mask sakawa kashi biyu ne shi wanda yake da ciwon shi aka fi son da ya sa mask ba wanda wannan ta gumi zabin nan ba wanda bai da ciwon ba no shi ko a asibiti ai in kuka ga ana tiyata dalilin sa wannan mask din mutane idan ka tambayi mutane da yawa zaka tare mutane dare wanda ba likitoci za su ce maka wai gudun kada likitan ya dauki cuta no ba haka bane kada kai likita da ka sa cuta ne a cikin ciwon da kake kokarin ai to haka mask din wannan abin da ake sakawa din ai mutum yana saka shi ne don kar ya infectin wasu mutane amma ba wai kai mara lafiyar ne kana kokarin kare kanka no ba haka bane wayo corona wayo cutar corona ta saba za mu je kasuwa mu je gona masallacin juma'a an kulle da wayau na ni ban taba gani ba san rika yau ta wanke hannu sannan na sanya takunkumi na koma gida ba za ya fito ba
yanzu kuma shirin na lafiya uwar jiki zai haɗa ku da likitanku Dr. Muhammad Ladan ƙwararren likita a nan Amurka zai amsa wasu daga cikin tambayoyinku na fara da tambayarsa akan halin da ake ciki game da magani ko rigakafin wannan cuta ta coronavirus ko COVID-19.
To har yanzu dai Hajiya ba maganin da ake da shi da wannan COVID-19 dai har yanzu. Amma akwai wasu magunguna da ake gwadawa waɗanda suke suna taimakawa kadan kamar akwai wanda ake kira Remdesivir. To shi wanda yana rage tsananin ciwon da kuma wanda ake kira Dexamethasone da waɗannan duk gwajin su ake yi. Har yanzu gwaji ake yi. Kuma har yanzu ma ana binciken allurar rigakafi. To shi ma ba a san ba amma ana tsammani kafin ƙarshen shekara za a samu wannan maganin rigakafi din ko maganin kare mutane daga wannan ciwo amma har yanzu gwaje-gwaje ake yi rajiya duk magungunan da suke da su da yanzu gwaje ake yi a asibitoci akwai waɗansu waɗanda akan ba su kamar ruwan jinin waɗanda suka riga suka samu wannan ciwo wanda ake kira plasma waɗansu ana ba su shi ma kan rage tsananinsa amma duk waɗannan gwaje-gwaje ake yi har yanzu Hajiya.
To likita yanzu a wani hali ake ciki kenan saboda sai ka ga kaman cutar na daɗa ƙaruwa a guraren da ma ake zaton kaman abin ya sauki kwanakin baya can me za a ce ya faru
bayan ƙasashe sun sassauta dokokinsu na kaman killace mutane ko kuma na hana fita sai kuma gashi sai a ji cewa cutar na ta ƙaruwa kaman misali a nan Amurka ko kuma a ƙasar China ma da ake zaton kamar cutar ta danyi kasa.
Inda ke faruwa da Hajiya shine kin san da mutane ba su taruwa da yawa a wurare, kuma mutane sun fita ba su kusa da juna, suna nesa-nesa da juna, yanda akan ce ai mu nesa da juna kada mu taru da ɗaya. To yanzu da aka rage tsananin sa mutane su zauna a gida, yanzu kowa ya fito, mutane na taruwa a wurare da yawa, kuma za su sa marufan hanci da baki din wanda ake kira masu mutane ba su amfani da shi, suna zuwa wurin cin abinci restaurant, suna zuwa wurare kuma mutane ba su damuwa da yanda suke kare kansu. Kin san da aka ce in za ka fita ka rufe bakinka da hancinka wannan abin da ake sawa mask, sannan kuma in ka tadi wani abu ka wanke hannunka ko da sabulu ko da irin sanitizer din nan. To mutane ba su wannan, kuma yanzu abin da ya fi karuwa abin shine mutane na taruwa a wurare kamar cikin ɗakuna ko inda ya kama ko irin wuraren bakin teku ɗin nan, za ga mutane sun taru da yawa ba su lura da abin da ke faruwa. To shi wannan shi ke sa abin ke ƙara yaduwa. Amma yanzu yawancin wurare yanzu ana cewa mutane su rinka sa abin nan da ke mask ɗin nan, da kuma su lura kada su rinka kusa da juna da yawa. To duk waɗansu suka sa abin ya ƙaru.
Likita, kamar a nan Amurka za a ce wannan zanga-zanga da aka yi kamar na kwanakin nan yana da nasaba da haka, domin kamar a Amurka nan an ce abun karuwa yake.
Wannan zanga-zanga yana da nasaba kaɗan, amma kin san yanzu da aka ce mutane su rinka fitowa din nan, mutane ba su saurara abinda masu ilimin kimiyya ko kuma masu aikin lafiya suka ce a yi. Saboda haka mutane da na ce suna yawo ba su sa mask, waɗansu ba su damuwa ma da abinda suke, waɗansu ma yanzu akwai waɗansu suka ce ai ciwon ya wuce. To duk wannan ya haɗu ya ƙara tsananin abin. Saboda haka yanzu masu aikin lafiya suna cewa mutane dole a rinka abubuwan da ake yi da. To duk waɗannan suka haɗu, kuma kin san shi ma kaman waɗansu manyan ƙasar ma kin san sai waɗansu taro da su taron da suka sa mutane da ɗaki ɗaya, wasu mutane na zuwa kamar irin su wuraren ciyece da sauransu suna taruwa da duk wannan shi ya fi ƙara ma yawansa. Mutane ko suna zuwa kamar wurin sayan abinci ba su sa shi mask ɗin, duk waɗannan suka taru suka sa abin ƙara yawa Hajiya.
Akwai tambaya da Adamu Baban Faruk da ke biyu a jihar Borno, yana tambaya wai dan Allah likita ana iya ɗaukar wannan cuta ta coronavirus wai ta 'ya'yan itace ko ganyayyaki, wato kayan marmari kenan, kuma ya za a yi a dinga wanke su?
To shi wannan COVID-19 ɗin Hajiya bai yaduwa ta kayan itace ko kayan marmari. To abin da yake faruwa shine shi wannan COVID ɗin yana yaduwa in kai magana ko kai tari ko mukai atisha, to ta iska yake yaduwa. To ba zai iya zama akan waɗannan kayan marmari, amma kayan marmari ɗin da kayan itace ya kamata kafin mu ci su mu samu ruwa mai tsafta a wanke sosai. Akwai wani abu da ake kira kamar ana akwai kamar vinegar da suke kira irin ruwa ne mai ɗan tsami-tsami, amma indai ka samu ruwa mai tsafta ka wanke kayan marmari ɗin nan da su kayan itace, in ka wanke su da kyau, to wannan alhamdulillah ba abin da zai same ka, wannan ba zai yaɗu nan ba.
Tambaya ta biyu kuma ya fito daga Hadiza, matar Abubakar a rijiyar Lemo, jihar Kano. Ta ce wai kuma antibiotic na iya kare mutum daga cutar COVID-19 ne?
Hajjiyar ta tambaya akan antibiotic ko yana maganin COVID. Antibiotic bai maganin COVID, kuma kowane virus don shi COVID-19 virus ne, irin kwayan cutan kenan. To antibiotic bai kashe virus, ko da kowane irin virus bai tabansa. Saboda haka shi wannan shan antibiotic bai taimaka akan COVID-19.
To sai tambayar Halima Sarki da Magara, tana tambaya wai mutum na iya kama COVID-19 wai daga bayan gidan da ya yi?
COVID-19 bai yaduwa ta bayan gida, saboda haka domin yanda na ce ta iska ne abinda muka shaka. To duk abinda ya shiga cikin jikin mutum ya shiga ya fita ta bayan gida. To kin san akwai irin abu a cikin jikin ɗan adam da a cikin wurin abubuwan da ke narkar da abincin mutum da ake kira acid, ko bayan shi ko irin kwayar cuta ya shiga ruwan nan, to yana kashe shi. Saboda haka wannan cutar bai yaduwa ta bayan gida.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri na lafiya uwar jiki. Muna fata an amfana, a kasance da mu mako na gaba domin jin wani sabon shirin. A halin yanzu, a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin, ne ce Aisha Sule, ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
Agai da Aishatu. Yanzu kuma sai wasu kadan daga cikin sakonnin da ku masu raro kuke aika mana ta email.
Jama'a assalamu alaikum. Sakon mu na farko ya fito da Aisha matar Hussein Dangote Karasuwa daga jihar Yobe a Najeriya. Tace assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amerika. Tace ina kira ga mahukuntan kasar mu Niger da su tanadi hukunci mai tsanani ga duk wanda aka kama da laifin fyaɗe. Koda na daura rai da rai ne. Sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga Ahmadu Abasha Mashina dake jihar Yobe Najeriya. Yace fata alheri ga dukkan ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amerika. Yace a gaskiya rikicin cikin gida da yake karuruwa a jami'ar APC mai mulkin Najeriya abin takeici ne da jimami. Domin kuwa ba zai haifar jami'ar da mai ido ba. Saboda haka muna kira ga jigagan jami'ar APC da su tsira son zuciya da kudin shugabanci. Su hada kansu su dauki matakan magance rikicin da jami'ar take ciki tsamo-tsamo don cigaban jami'ar. Sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga Baba Haruna Bajuga da Yahaya Baba Alhaji suka ce baki da salamu alaikum ma VOA Hausa. Allah wadde da karfa-karfar da kasar Isra'ila ke yi akan Palestinawa duk da cewa duniya ta sani cewa Isra'ila ce ba ta da gaskiya akan rikicin da suke yi da Palestinawa. Sai kuma sakon mu na karshe fito daga dan mutum Maida Aminu Kano Maida Garko ko tare da Sanusi Mai Rake Mai da suka ce baki daya muryar Amurka. Yanzu Allah ya nuna mana lokacin damina wanda ita ne muke fuskantar ambaliyar ruwa. Me zai hana mu daukar matakin kariya da kanmu kamar share hanyoyin ruwa, daila gine-gine akan hanyar ruwa zai iya taimaka matuƙa. Mun gode sashi Hausa na muryar Amurka.
Malalla sauraro anan bi ka karshen shirin namu ne yanzu sai kuma a shirin mu na dare da misalin karfe 9:30 na dare da za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Za ku mai zartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu amaridan Aishatu Ma'azir ta na gabatar da shirin da kuma Julie Lardugashin wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Nisar Fili Hashin Gumai da na shiga na kuma gabatar daga Washington DC ke cewa ku dakaci shirin yau da gobe shirin matasa. Assalamu alaikum.